Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio a amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Hamis 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado, inda a yau shirin zai tattauna akan yadda matsalar tabarbarewar arziki ke shafar rayuwar matasa a Kamaru. Sannan kuma za mu leka filin girke-girken mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Ni taku Maimuntu Sadu ne zan tattauna da manyan bakin namu waɗanda za su gabatar da kansu, kuma wannan shiri yana ɗauki ne da batu game da matsalolin da matasa suke fuskanta a nan ƙasar Kamaru, kuma yadda za su yi wato su samu mafita. To dai za mu tattauna ne da bakinmu waɗanda za su gabatar da kansu, sannan kuma za mu shiga cikin batunmu gadan-gadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Malama barka da yawar haka.
Barka barka, da fatan kuna nan lafiya.
Alhamdulillah. To malama za ta gabatar da kanta.
To da farko sunana Aminatu. Shekaru na 21. Ina birnin Duwala kenan. To kuma ina sana'ar yin ƙerayin tukanye.
Madalla. To malama Amina, kamar yadda kika ce kina sana'ar yin tukane, shin ku kuke sarrafa wayannan tukanen ko dai a saye da sayarwa kuke yi, ko kuma kuna sarowa ne kuna saidawa wasu?
Kai, mu muke sarrafa su. Ni dai kuma zan yance na fara yin wannan sana'ar ne tun ina yar shekaru 14 zuwa 15.
Alhamdulillah.
A halin yanzu dai na kwashe shekaru nake ji 6-7 inda nake wannan sana'a, kuma da kawu na muke yin wannan sana'a.
Madalla, wato ya yi kokari ya nuna miki kenan tun kina yar matashiya kenan har izuwa yanzu. Kuma kina kokari sani cewa ainihi wato matasa da dama suna fuskantar matsaloli a nan kasar Kamaru, amma sai muka ga kamar cewa ke baki daga cikin waɗannan matasar, saboda kamar yadda kika ce kina da sana'a a hannunki.
Sosai kuwa ina da sana'a na, domin a gaskiya kin san babu yadda za a yi a ce bata da tukunya. Akwai kuma gaskiya yana wucewa, alhamdulillah. Sai dai a halin yanzu da muke fama matsalar wutan lantarki, kamar yadda muka sani a duk ƙasar nan, a gaskiya domin akwai yadda muke amfani da shi idan aka dasa, akwai ƙasan da ake wato saka waɗannan ayyukanmu da muke narka tukanyen da su. To an da muke jona wuta, to idan kuma wuta ya ɗauke babu yadda za mu yi wannan aiki. Aiki ga wani haka muke amfani ma da generator. Gaskiya ni kan bani da matsala. Sai dai kai matsalolin da nake dan fuskanta kisan dama kamar rayuwar yau da kullum ba za ta taba rasa wannan ba idan kana aiki zaka ga samu matsaloli da dama kamar yadda wasu zake ga an zo saye domin a gurin mu ake saye domin a je a sayar kuma
ana tsari kenan a wajen ku
yawa wasu za su ba da ko kuma order a yi musu na kaza ba za su kawo mu kuma za mu saka kudaden mu a ciki amma ba za su zo su dauki wadannan wato wannan order da suka bar akan lokaci ba mu kuma sun bata mana lokaci ai dare dare ma muna yi ba mu da lokaci
to madalla malama Amina kamar yadda dai wato ke kike iya bakin kokarin ki na ganin cewa kin fitar da rayuwanki daga cikin kunci na tabbata cewa kin saurari jawabin shugaban kasar Kamaru Fulbiya wanda yayi a yayin bikin matasa da wato ya wuce to ranar Lahadi 11 ga watan Fabrairu wanda ainihin sababbin biki ne na matasa wanda ake yi a nan kasar Kamaru karo na 58 kenan da aka yi kuma na tabbata cewa kin saurari wannan jawabin na shugaban kasa me kika fahimta cikin jawabin shugaban kasar
to yadda na fahimci jawabin da shugaban mu Fulbiya yayi a gaskiya bashi da ra'ayin sanja wannan kasa domin ta bukata ne matasa musamman kaman mu mu ci gaba da wato kunci a nan kasar Kamaru ga waɗanda suka saka hankalin su da wato suna bukatar wato su kunta ta ma kansu domin kai maganan cewa ƴan cira ne ma su daina tafiya cira ne a nan kasar Kamaru babu ayyuka sai dai kamar irin wannan aikin da nake yi na sarrafa tukanye ko kuma wasu dai ayyuka na sana'o'in hannu to wanda kuma masa galibin matasan mu ba su ayyu waɗannan aikin kin ga kamar ni yanzu a matashiya ƴa mace ana mamaki da dama ta ya za a yi a ce ya mace kamar ni ina wannan aiki kuma aikin karfi ne kowa ya sani akwai zafi a wannan gurin to kin ga wasu matasan babu yadda za su ce su bu su isa su yi wannan aiki irin aiki kuma da dotti da sauransu ba domin lokacin da nake aiki da kuma lokacin da bana aiki daban ne wallahi duniya biyu ne kamar yadda Faransa take fada do monde différent ne to kin ga ni yanzu ni a yanda dai na fahimci wannan jawabin shugaban kasa baya son a san wato ya sanja tafiyar kasa sai dai kawai a ci gaba da kuntata ni yanzu ina kira ƴan uwana matasa su mayar da hankali mu nemi mu kama sana'o'in hannu domin mu tafiyar da rayuwar mu kamar yadda ya kamata
masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
cikin wannan tattaunawar dai da muke yi malam barka yadda nake so ne maka wato cikin bayani sun lallai ne wato sai gwamnati ta ba wa matasa aiki su ba za su iya wato su tashi tsaye wajen neman nasu ba su yi kokari su dogaro da kansu duk da cewa mun san akwai waɗanda suke da takardun su amma kuma dai suna zaman jiran wato gwamnati har yaushe ne za su yi zaman jiran gwamnati
ba damawa ko yanzu alal misali kun san akwai minista na da ya shafi wannan matasa wannan ministan din ya kamata a ce a samu ne wato wanda suke tattaunawa da wannan matasa ya kamata a ce shine ya san kuma abubuwan da yake wucewa amma an samu wani tsoho ne yake kan wannan shi dukan kuma shawarwarin da yake yi da kuma mutanen da suke tare da shi duka kuma tsofaffi ne to wannan taya za a san wato magana abin da ya shafi matasa kuma matsalolin su to idan dai ba a samu irin wannan matasa a cikin gwamnati a cikin wato manyan wato kujeru to ba inda za a yi a dama da mu saboda kowane lokaci suna daukan matakai din abin da mu muke so ba
to a halin yanzu kai a yanayin da kake gani lamura ke tafiya a nan kasar Kamaru kuma kamar yadda kake cewa ba adamawa da ku sa'annan matasa suna zaune kara zube babu aikin yi da sauransu ko ba haka ba wato kamar shin kai kana gani cewa a dole sai dai matasa sun jira gwamnati ta ba su aiki babu wasu abubuwa da za su iya su kirkira don karin kansu sai dai suna jira wanda gwamnati ta ba su a kore yaushe
eh ba lallai bane za a iya ce man gwamnati bata isa ta ce za ta wato daukan dukkan matasa aiki wannan gwamnati ba ta ba su da wannan halin a yanzu haka gaskiya amma akwai matasan da suke nema da suke harkoki na kasuwanci wanda ya kamata a cikin gwamnati ya dafa musu ya ba su hali ya sauƙaƙa musu akan abubuwa kan takardu amma duk wannan babu duk matashin da ya tashi yana iya shi da kanshi ya nemi jari to bayan wannan jarin nashi kuma akwai kuma takaddu kuma da waɗansu kuma abubuwan da ya kamata a ce ya biya to wannan kuma idan kuma bai biya ba gwamnati ba ta gani shi matashi ne kuma za a iya rufe mishi wannan harkar nashi ko kuma kamfanin shi
to malam Yahaya ban katse maka ba a cikin maganganun da kai cewa ba mamaki matasa za su iya su kirkiri abubuwa ko kamar zancen matashi yana buƙatar yayi kasuwanci to kuma akwai su kofofi da suke rufuwa musu na batun maganan zancen kamar hada takardu da sauransu shi kun taba tashi kuka kirkiri wata kungiya wacce za ta iya ta ba ku damar zuwa ko majalisar dokoki ko kuma ku doshi wasu wato manyan shugabanni ko hukumomi na kasar Kamaru saboda ku yi kokari wato ku kai koken ku har a saurare ku an taba yin hakan
akwai majalisa na musamman da ya shafi matasa da ake na a kowane bangare kowane jiha na Kamaru akwai shi akwai kuma ana matattauna da su ma akan babban majalisa na abin nan na ƙasa amma wannan ba amfanin da yake aifowa saboda ayyukan da za a yi kowa ai ba za a ce dukkan matasan Kamaru ba su samu amfani ba su samu kuma amfanin ƴan gwamnati ba a'a amma waɗannan mutanen da suke su sama su da nasu suke taimakawa sun san wa suke taimakawa wato mutum da kai dan talaka kai da baka da kowa a matsayi wato baka da wani tsayayye a kan gwamnati ko kuma babban mutum da ake ji da shi kenan ba za a iya dama da kai ba akwai wanda suke dubawa suke nema su ne ake nema ayi abu komai da su to kisa kuma kasa kuma idan ya kasance yanzu ba za a iya daukan dan talaka bai sa shi da kanshi yayi tsarin shi yazo kuma ya nemi taimako a bashi ba zai ba haka kuma ko a sha'anin da ya shafi yanzu ko kaman bankunan mu a nan kasar Kamaru zaki ga matashi zai iya yana da ilimi yana da tsarin da zai iya kawo saboda cigaban rayuwar shi da kuma al'umma amma ya tafi bankin duka abu ne da wato ya san san lallai bashi da wannan abin
da kamar shi ana idan kana da gida ka ba da
titi ko takardan gidanka ko kuma a ce aka kawo abin da ko abin nan ko facture in wato abu ne yake nan da mai kudi wato kenan kafin a baka kudi shekara da abin da ya ninki abin da ka tambaye na so biyu to kenan ba zai
ba mutum wanda an san cewa idan ka dauki bashi baka iya biya ba wannan ya zama maka kaman wato wanda zai yi maka
garanti wato yawa kaman shine zai iya to wannan dan talaka ne ke samu wannan to shi yasa a ta wannan bangare zaki samu cewa su yanzu wanda suke da mukami wanda suke da hali su ne suke tafiya su dafa ma yayan su saboda a su ci gaba da abin nan wato kasar Kamaru ya dawo wato wanda suke da kudi suna dada samun kudi saboda hanyar da suke bi babu wata matsalan da suke da shi wanda kuma ba su shi kuma suna kuma dada kuma talaucewa saboda su kuma ba mai dafa musu
to madalla malam yaya dai a cikin nace mun kawo kusan karshe cikin wannan tattaunawar da muke yi tare da kai to a gaskiya akwai maganganu waɗanda suka yi da a halin yanzu sai muka ga cewa matasa sun karkata wajen son zuciya da sauransu wato neman abin da wato ike da saukin yi kamar sayar da kwayoyi miyagun kwayoyi da sauransu a halin yanzu me zaka iya ko kuma wata kira ne zaka yi wa wato gwamnatin Kamaru da ta waiwaya ga matasa musamman wato matasa talakawa
eh to ta farko dai mu matasa ba mu goyi baya cewa matashi ta ce shiga wato waran su harkoki da zai kawo ma illa a rayuwar shi ko kuma illa mutane mun san kaman hanya da ake bi ko ta hanya mafi sauki na daukan wato sai da miyagun kwayoyi wanda duka bai dace ba a gaskiya to kuma mai yanzu abin da gwamnati za su gane matashin da yayi karatu iga primary ha secondary ha kuma degree da ya samu duka fita kuma ya samu kuma bai da aikin bai da abin yi gashi kuma da ilimi ai ilimin nan idan ba a yi amfani da shi wato ta hanya mai kyau ba za a yi amfani da shi ta hanya mara kyau ai wasu wannan harka ba wai ba sakarai bane suna da ilimin su abu ne da yake da bukatan ilimi na tsari shi sa wato suke samu wannan sauki amma kiran da muke yi gwamnati ya kamata a ce su san cewa dan kasa matashi ya kamata a yi waiwaye a san shi a san me yake ciki a yi tsari a kowane jiha ayi kamar sensibilization a san wato alajin matasa nawa mai su kawo ma wato za su ya kawo wato na cigaba a wannan kasar su idan nan kowa ayi mishi tsari da abin da ya koya da abin da ya sani to kuma idan waɗansu su sun koyi kaman karatun da suka yi inde shafi noma ne ayi musu hanyar da za su samu wasu yi wannan in waɗanda suka yi wato a hanyar kiwo ne haka za a taimaka musu in hanyar kasuwanci ne haka za a taimaka wannan ko an san matashi fa da ya samu wato kulawa sosai kuma a bayan shekara biyar shi da kanshi kuma zai iya daukan kuma matasai kamar guda uku zuwa biyar sun aiki da shi to ai an samu cigaba amma idan wannan babu tsarin ya dawo ne suke da shi su ne suke cigaba suke kuma samun sauki da kuma amfanin gwamnati wannan abin da zai yi ba
wani shawara zaka iya bawa matasa a halin yanzu waɗanda suna da dai fadin tashi suna kokari da kansu wajen dogaro da kansu da sauransu to dai amma akwai kuma waɗanda a halin yanzu su suke zaune kuma suke nema wato ta yadda za su yi suma wato su fita cikin wannan kangin din
eh to haka ne abinda zamu iya kira ga matasa mu san cewa kome da lokacinsa ayi hakuri a jure a kuma kara rashi ko kuma rashin samun aiki ko kuma samun zari ya sa ka shiga cikin wato halin da wato zai ta maka illa a rayuwanka kuma illa rayuwar ƴan kasar ka kai hakuri ba za ka kare na aiki kakka kuma rena kuma soma abu da kadan kadan yau idan mutum na da kudi kaman jaka goma a kasar Kamaru kana iya soma jari da shi kana iya tafiya ana samun amfani akwai kasuwanni suke sayar da kayan nasari ka je ka sayi abu na jaka goma da idan Allah in ka shi ciki anguwa za ka sayar da shi jaka goma shaku zubi goma biyar haka da kadan kadan haye dawo kai maka dan tebur dinka haka za ka iya cigaba to kinan kar a zauna a jira jiran ne ke kawo wato yara su wato su rashin hakuri kawo yakin musu har su shiga kuma wani su hali
yau zan tafiya ta ba zan zauna ba rana zafi in wuko na diza na koma yau zan tafiya
fi masoya na
sauraron mu za mu tattauna da masani kan harkokin siyasar Kamaru Joseph Awana wanda zai fayyace mana yadda ainihin matasar Kamaru suke fuskantar matsaloli da kuma dadacewarsu da kuma ainihin yanayi yadda wato aka samu asalin wannan bikin na matasa da kuma ainihin wato yadda ke gudana a nan kasar Kamaru.
La jeunesse est un atout, c'est un atout majeur.
Matasa sun yi waita a Kamaru, sannan kuma akwai arziki tattare da su, kuma suna da ƙarfi da hazaka da hangen nesa, kuma matasan mu suna son gasa sosai. Masu kirkire-kirkire ne, saboda matasan suna da ƙoƙari wajen neman nasu. Akwai wani labari da aka wallafa da na karanta, wani matashi ne ɗan asalin Kamaru mai shekara 18 wanda ya kirkiri wato albarkatun man fetur ta wani yanayi daban gani dan asalin Kamaru ne, amma kuma abun takeici bai samu goyon baya ba. Babu wanda ya yi kokari ya dafa masa, sanin cewa an kirkiri wani ofishin minista mai kula da kananan masana'antu saboda kokarin ba da gudunmawa ga ainihin matasa. Da cewa ta wani bangare matasan mu na ci gaba da lalacewa, kuma ainihin wannan biki ne da kawai ake yi saboda kawai a ji daɗi, amma ba don yana amfanar al'umma ba ne ko yana amfanar wa'annan matasa. Kawai almubazziranci ne da kasafin kuɗi na jin daɗin jama'a shi ne kawai. Babu komai ciki, babu hange mai kyau cikin wannan bikin. Kuma sanin cewa ainihin an fara ma gudanar da wannan bikin matasan ranar 11 ga watan Fabrairu a shekara 1966, kuma mai yasa wannan bikin din na matasa? So ina gani dai kamar har yanzu ma daga cikin matasan akwai waɗanda ba su san mai yasa ma ake wato yin wannan bikin na matasa ba, kuma kar da a wato alakanta da 11 ga watan Fabrairu 1958 saboda wannan bai shafi ainihin wato bikin na nan kasar Kamaru ba. Wanda ya shafe mu shine na 11 ga watan Fabrairu wanda aka fara shi a shekara 1966, wanda ainihin Ahmadu Ayijo ya sa gudanar wannan bikin saboda kokarin haɗa kan matasa na bangarori biyu, wanda akwai Kamaru Oriental wato akwai Kamaru sashen renon Ingilishi da Kamaru sashen renon Faransanci, wanda ake kokari a samu haɗin kan wa'annan wato matasan ta wannan bangare ne, har tsohon shugaba Ahmadu Ayijo ya sa maimako ainihin Kamaru ta zamo wato tarayya ta kasance ainihin wato jamhuriyar Kamaru, aka maida jamhuriyar Kamaru, inda dai abun daga baya ya zo ilallashi aka samu rarrabuwar kauna saboda yakin duniya na biyu.
Kafin mu karkare shirin namu, za mu leka filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Ahmadu. Zamu muku yau dan taitaccen dan girki-girken da muke yi. Musamman ma zan fara da harkar a ci asharuwa. A ci asharuwa ana ce mishi shu, ko kuma a ce mishi kabeji ba, dubu da ne. Ko kabeji yau shine za muku. Yanzu kamar idan ka samu shukinka ko in ce a ci asharuwa ko in ce kabeji, za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani. Kowannan ka ɗauko shi, tunda kowannan ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kware-kware za a iya samun tsutsu a tare da shi kenan kowanne idan korekin ne idan farin ne ko tsanwance to kowanne sai an duba an gani idan kalan leka ka gabe da komai za ka dauko ka yanyanka shi in ka yanyanka shi sai ka wanke shi sama kakar in ka wanke shi za ka dora shi cikin tukunya idan tsanwan ne za ka dauko karamar kanwa ka bala mishi ana sa mishi kanwa saboda da huye tafshi lubai amma kanwal ba mai yawa ba
da me ake dafa shi da ruwa kawai
da yan kanwa ake dafa shi in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu insha Allah rabbi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka dauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka dauko dan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan kamar yanzu kin sa tarugu wani in ya tabana shi haka bakin shi yana jin zahi to shi a tarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli
da kuli-kuli
ake da kuli-kuli muke daka shi yanzu kamar ka dauko kuli-kulinka ka gyara shi kuli-kulinka mai kyau saboda ƙura ma sa'annan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi ka dan wanke shi sai ka sa cikin turmi sai ka dauko dan gishiri dan kadan ba mai yawa ba sai ka sa yar citta sai ka dauko el guje miya el karama ka sa sai ka dauko dan masoro dan kadan kwara ka sa haka a cikin shi sai ka dauko tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da daren maji sai ka sa sai ka dade magi ba sai ka sa idan ka daka shi yadda kulkuyi kuma sai ka dauko dan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa zaka ji kuma kulkulin nan yadda ku yana kamshi wani irin kamshi mai dadi zaka ji shi kamshin gashi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka hada din zaka ji irin kamshi
nan da yake tada kwadai
yauwa sai ka ji kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin to sa'annan wannan shukin naka ka riga ka sa shi a tasharuwa ka sa cikin kwaro ka dauko maka dan albasa ka wanke da dan tumatir dan yayi ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir din nan sai ka ka kuli-kulin nan sai ka zuba a cikin su
kabalbada
a ciki idan kabalbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka hadu aka samu aka jukuda shi aka jamatsa shi ya hadu wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin rahusa ko wannan zaka same shi
ga arhaba ba tsada
wai ba tsada kuma ga biyan bukata kuma gashi duka abubuwan da suke gina jikin dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu kwanci a sharuwa
to masu sauraro anan da ya muka kawo karshen wannan shiri kamar yadda ake fadan cewa laifin dadi karewa kuma muna miƙa godiyanmu ga wannan manyan baki waɗanda suka bamu gudunmawarsu a wannan shiri na yau da gobe godiya ta musamman ga dukkanin masu sauraronmu anan za mu da sa'aya insha Allah sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leather Scratcham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
muryar Amurka yau ta